أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكتاب حدوى أولا مسألة مي البركة إن شاء الله ناء النور ذكي نموسيك أبوجا ذن تفسير القرآن مي جرما بساقفوري ودى يداد أمين سيوا ناء الله سبحانه وتعالى غام سيقبال جلسي yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na bakwai ga wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1442 da 40 da shekara ta 1443 wani lokaci bakin ka ya fada sabarin abin da ke zuciya da jazakumullahu khairan da kuka tunatar da ni shekara ta 1443 insha Allah ta'ala muna cikin sura ta uku wato suratu Ali Imran jiya da ikon Allah mun tsaya kan aya ta 41 in zan tuna yau za mu tashi kan ta 42 in zan tuna kamar kullum muna masu farawa da kaskantai kada kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai muna roƙon Allah ta'ala da sunansa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum Allah ya taimake mu wajen aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum da ya jikan iyayenmu da malamanmu ya gafarta musu Allah ta'ala ya jikan zuriyarmu da ƴan uwanmu ya gafarta musu Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah ta'ala dukkan abun da ya dame mu Allah ya magance mana dukkan bukata da muke da shi a wurin sa na alkhairi Allah ta'ala ya amsa mana a jarrabawa kala kala da muke da shi a kasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد da cewa Allah ta'ala ya magance mana kowace irin damuwa abin da yake karfin mu Allah ta'ala ya wuce mana gaba abin da zamu iya Allah ta'ala ya sauke mana dukkan wani alkhairi da Allah yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a wannan kafar tamu dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da Allah yake tunkude wata al'umma Allah ya tunkude daga kafar mu wajibi ne mu yi wa kasa addu'a annabi tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa a'jazun nas man ajaza an du'a wa abkhalun nas man bakhila an du'a wannan hadisi yana cikin sahiha hadisi na 601 yace mafi gajawan mutane, mafi kasalan mutane, in kana neman gajiyayye shine wanda yake da ikon addu'a bai yi ba. In kana neman babban marowaci wa al'umma shine mutumin da ba zai yi wa al'ummarsa addu'a ta alkhairi ba. To in kana neman wanda yake marowaci, to wannan shine number one. Don haka ko da ba ka da alkhairi ga al'ummarka, to yin fatan alkhairi da addu'an alkhairi wajibi ne a kanmu. Allah ta'ala ya amsa mana, kuma ita addu'a ana bin bayanta da aiki na kwarai. Allah ta'ala ya bamu ikon gyara ayyukanmu. Allah ta'ala ya bamu ikon bin umurninsa sau da kafa. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. In akwai tambayoyi masu ma'ana biyu ko uku, bismillah. To ci gaba da kafofin sadarwa da ke sanya wannan darasi. Jiya mun tsaya a nawa aka samu? 66, yau an samu na 67, wanda ya dauki nauyi Alhaji Abdul Garba Basa na IBB University da ke Lafayi. Ya dauki nauyin darasi din a Radio FM 89.9 daga karfe 7 na safe zuwa karfe 8 na safe. To a kalle yanzu mun samu midiya guda 67. Allah ta'ala ta karbi wannan aiki namu. Waɗanda suke ɗaukar nauyi, Allah ta'ala ta karbi aikin su suma. Allah ta'ala ta sa waɗannan abubuwa su zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah ta'ala ta sa su zama dalilin tsira gare mu. Wannan shi assalamu alaikum. Allah ya kara wa malan lafiya da imani. Allah ya jika iyayen malan da na alaramma. Amin ya hayyu ya qayyum. Malan, tambaya na ita ce, iyalai na sun kasance masu son a saya musu ice cream, irin wanda ake sayarwa a manyan kantuna a cikin garin Abuja. Amma bincike da na yi sai na samu akwai ice cream din daga ciki da ake haɗawa da giya a irin wannan wasu daga cikin manyan kantuna da ake sayarwa. Ya halatta da saya musu wannan ice cream din ko bai halatta ba? A cikin littafin Lajnatu Da'ima Lilbuhuth Al-Ilmiyya a mujalladi na 22 namba na 124 sun ce bai halatta ba. Suka ce dukkan wani abun da ya shafi magani ko abin sha ko abinci da aka sanya giya a cikinsa a wajen sarrafa shi, musulmi na kwarai bai halatta ya saya ya ci ko ya sha ba. Musamman wanda aka sanya kasdan da niyya, duk kankantarsa haƙura da abin shi yake, matuƙar da niyya aka saka. In dai kasdan aka yi ya ci, suka ce ya dace a haƙura. Me dalili? Don Allah subhanahu wa ta'ala da ya haramta giya ba wai kawai cewa ya karmusa ba, a cikin hanin da ya akwai buƙatar mu nisanta don mu rabauta. Suna kafa hujja da yawa, daga cikin fata wasu akwai ayar da Allah ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, cikin Ma'ida aya ta 90. Allah ta'ala da ya ja hankalin mu ce mana yayi ai innamal khamr, ita giya da tata da wasu abubuwa da ake na canfi a baya, duka dai hada sai ce rijsun min amali shaytan, wannan kazanta ne, dauda ne daga cikin aikin shaytan. Sai Allah yake fajtanibuhu, ba cewa yayi karku shage ba, sai ce fajtanibuhu nisanta. To daga kenan, ko da dugon giyan bai kai 0.01% ba, idan har kasa ya aika kusanta, kuma by implication ka yi encouraging mai sa giya ya ci gaba da sa giyan a fili kenan. To da haka Allah ya yi fajtanibuhu la'allakum tuflihuna. Aya kuma ta 91 ce shaitan din yana so ya sa tsakanin ku gaba ne da kiyayya, fil khamri wal maisir, a cikin giya din. To da haka duk al'ummar da take mutunta giya, har san giyan ya sa a cikin abu na halal ma sai an diga, to babu kokonto, alama ne na cewa shaitan ya yi nasara a cikinsu. to da ka fata wasu shine baya halatta a sayi wannan. Na ce komin kankanta shi Ibn Uthaymeen rahimahullahi yana fahimta in ba kafdan bane an gama abinci mai yawa haka, misali ka kaddara ka ce abun sha ne ya kai 50 kilogram a nauyi, za a wuce da wani abu na giya sai dugu ɗaya daga a ciki, wannan zai tasiri? Yace in kuskure ne sai ya daga wanda kwata-kwata bai da any tasiri, in an yi aiki da shi halal ne. Amma anan sai yace in ya fada a kuskure, kaga amma wannan kamfanin ko ba na kuskure bane sawa aka yi, shi yasa akwai bambanci na abin da ya faru na kuskure da kuma abin da aka yi shi da gangan, inda gangan ne a magana mafi inganci baya halatta a yi. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace assalamu alaikum malam yayi ibada. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ibada mun gode wa Allah, muna fatan Allah ta'ala ya karba afwan kan na manta. Akwai dan mulahaza na gyara da ku ba ku tunatar da ni ba a baya, kuma wannan yasa zan dan muku punishment. Ibrahim da ake nufi sunan Annabi Ibrahim Khalilullah ya zo sau 69 ne a Qur'ani. Na faɗe shi bara a nan kuma a cikin Anecdotes of the Prophet na faɗa, amma jiya da shekaran jiya baki na ya fuskura faɗa a cikin ku babu wanda ya mulaha ba. Punishment da zan muku insha Allah nan gaba idan muka samu sunan Ibrahim kuma ya zama akwai yalwar lokaci duka 69 nan insha Allah sai mun kawo su. Sai shi ne karatun. A cikin ku ba wanda ya tunatar da ni har wani ɗan uwa Malam Umar Faruk Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ce yana ga ya haura haka, kuma gaskiya ya haura da kuma na yi mamaki a cikin ku duka babu wanda ya tuna. Wanda ya ji hankali na Ishaq ne, shi ne sunansa ya zo da kuma ishara ga sunansa sau 18. Sunan 17 ishara gare shi sau ɗaya ya zama nawa? Sai a kiyaye. Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa. Wannan ya ce menene matsayin auren matar da take tare da mijinta amma baya kusanta ta tsawon wata 6, in ta tambaye shi ko ta ba shi ko ba shi da lafiya ne sai ya ce mata lafiyan shi kalau, in ta gaji ta dawo ta tafi gidansu yanzu wata 1 amma ko zuwa gidan nasu bai yi ba. A cikin fatawoyin Lajnatul Da'ima lil Buqutil Ilmiyya fatawata 20443 sun amsa tambaya da bambancin ɗaya ne wancan shekara guda ne wannan kuma sama da wata 6, cewa haramun ne wannan. Na farko sun fara da cewa kyautata wa iyali wajibi ne, wannan ɓangare da yawa maza suna kasawa a wurin. Daga cikin dalilansu sun kawo magana da Allah ta'ala ke cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf umrine, ku riƙa rayuwa da su da kyautatawa. Wannan wani ɓangare ne na aya ta 19 a cikin suratul Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah ta'ala yace ku riƙa rayuwa da su da me? Da kyautatawa. To da haka dukkan abin da za mu yi a babi in Allah ya aka ce umurni ne Allah ya yi, matukar ba a samu nafsi da ya takaita ba to umurni wajibi ne. Don haka kyautatawa mata ba mustahabbi ba ne, wallahi alazim wajibi ne. Na biyu kada mu manta sun ƙara kafa hujja da ayar da Allah ta'ala ke cewa walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim. Wannan zai zama cikin suratul baqara insha Allah ta'ala bangaren aya ta 228 karshen ta kenan. Allah ta'ala ya ce mana walahunna mithlu allazi alayhinna, matanku suna da haƙƙi a kanku kwatankwacin haƙƙinsu da kuke da shi a kansu. In kana da haƙƙi a kan matarka, ita ma tana da haƙƙi a kanka kamar yadda kake da shi a mai a kanka. Yau idan mace tana gidan miji aka ce ta yi wata 6, iya nemanta da mu'amala ta aure ta ki, za a zauna lafiya? To me yasa shi zai yi waɗannan lokacin ko sama da haka kuma ya ce yana so a zauna lafiya? Inda yana biyayya ga Qur'ani, to Qur'ani ya ce haƙƙin da take da shi a kanka irin kwatankwacin wannan haƙƙin take da shi a kanka. Walahunna, bai fa ma ce nahu ba, sai ya ce mithl. Walahunna mithlu, kalmar mithl iya nufin kusan kwatankwacin daidai wa daida. me iya yiwa idan za a kirga yawan haƙoƙin a samu in kana da haƙi 10,000 a kanta ita ma tana da 10,000 a kanta don duk inda Qur'ani yake da kalmar mithlu bai ce nahwu ba to kusan adadin ma da komai ana samu ya zama daidai ne amma a yau muna tada jijiyar wuya akan haƙƙin mata sun hana mu haƙoƙinmu amma ba mu damuwa da haƙoƙinsu in kana da uzuri na rashin lafiya sai ka mata bayani in kana da wata damuwa sai ka yi bayani amma ka ce kai baka ga dama ba wanda kuma ita ba da isa maka haka ba idan kai haka ka yi zalunci ba za fa mu zama mafi alkhairin al'umma ba har sai mun waye gari a rayuwarmu waɗanda suka fi kowa kusanci da mu sun yi shaidan mu na ƙwarai ne ba mutumin da ke da muhimmancin da zai ba da shaida a kanka da ke da tasiri kamar iyalinka kamar ɗanka kamar ƴarka kamar wanda bai rabuwa da kai awa 24 shi yafi kowa shaida ta alkhairi a kanka kuma shi yafi kowa ƙarfin hujja a kanka annabi ya ce khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hadithin yana ibnu majah hadithi na 1977 annabi ya ce mafi alkhairin ku a cikin duk al'ummata shine wanda yafi kowa alkhairi ga iyalansa amma ni na fi ku alkhairi ga iyalaina gaba daya duk cikin ku babu mai aikin alheri wa iyalinsa kamata ba za mu iya yin abin da yake wa iyali ba kyautatawa har kicin yake shiga a yi girki da shi rabanka da shiga kicin sun yi tsakaninka da Allah ka samu azumin ramadan ake yi tana aiki ka je ko kana soya mata kosai misali ka ce ko kana wanke mata kwanuka in ba ta da nemata ko ka shiga tana yi kana bare mata maki kana miƙawa misali ko ka yanka mata tattasai da tumatir kana buƙata haka ko ka mata wankin shinkafa tsakaninka da Allah tun yaushe wanda zai ce kai ko ina ruwanka da ni ok to ga ustaz nan da gerunsa da furfura ya ce wallahi sati ɗaya kafin ramadan ya yi to Allah yawaita mana irin ku in ba haka ba duk wanda ke jin karatuna in yana so ya ci gaba da yi daga yau in ya zina ka tare da iyali ke bani ramadan ya kare sai ka shiga kicin kafi a su aiki na ba ka asamin kowa sai ya ce akalle raye sunnar tafiyayyen halitta yake aiki da ita ka je ka zauna da ita a cikin na hayaki ne ku zauna in ga kuka dai ka shiga a dan kuma lokaci a masa wani aiki ta yi wani ka yi wani kowa assignment ne kuma an zo nan kullum insha Allah ta'ala zan sa a rika tambayan ku ko a cikin karatu ko kafin karatu duk wanda bai ba ina bin sa bashi sai ya biya wajibi ne mu kyautata wa iyalanmu kuma kyautata wannan wa iyali ba wai an ce matarka za ta zaba kamar mala'ikiya bace na sha gaya mana anan wai mafi girman project a duniya a samun da yake kowanne a duniya da za ka fara ba za ka gama ba shi ne ka ce kana so mace ta zama trick haka yadda kake da tunanin cikakken wai haka kake so ta zama to ka dauko aikin da ba za ka gama ba dan ko a gidan fiyayyen halitta ba ta zama haka ba kawai hakuri aka yi da su saboda alkhairan suna da yawa ninkin ba ninki sai a manta da kuskura to da ka duk ran da kake wai sai ta zama a miƙe da miji yake to ka fara aikin da ba za ka gama ba tambayar menene tambayar tasa a ina ji ya ce ko ka koma gida bayan wajen sama da wata shida kuma bai je ba ko wata shida a cikin tambayar wata shida aka yi bai kusance ta ba ta koma gida kuma sama da wata ɗaya bai je ba ko ina ga duk wannan bayanin da suka yi suna bayanin haƙoƙi ne abinda suka amsa na tambaya din a cikin lajinatul da'ima na bayar ko sai fatawa ta 20,443 haka ne ko to abinda suka faɗa a ƙarƙashi da cewa hukuncin sa ɗaya da hukuncin wanda ake masa mai ila'i da mace duk wanda ya haura wata hudu bai kusanci iyali ba hukuncin ila'i na hawa kansa والذين يبلون من نسائهم كو تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وأنا ذي ذا مسكين بقرة آية تدري بيود أشهرين ذا شدة فوانا فكنتي أكيم أنا واندي إلاكي شيني واندي يرنسوا هذا الله بدأ فكنتي يا للصبا فوانا فكنتي في هذا مئلون وانا فإذا مفين يا إلاكي shine tarabbusu arba'ati ashhur za a bashi dama na wata hudu idan gabanin wata hudu ya koma to cikin sauki al'amari zai gyaru amma in ya wuce wata hudu kuma sai a yi mai shikenan sai a lalata auren to wannan wanda duk ya yi sama da wata hudu bai kusanci iyali ba suka ce matsayin ila'i ne a kansa to da haka abu na farko sai ta daga matsalarsu bisa ga shawararsu zuwa ga alkali alkali sai ya kira shi ya ce ya tambaye ta tukunna kina son a raba auren ne sai ta ce eh sai alkali ya kira shi ya umarce shi ya sallame ta saboda cutarwa ya yi yawa a cikin auren idan kuma alkali ya ce masa ya sallama ya ce a'a ba zai yi ba kuma shi ba zai kusance ta ba kuma lafiyar sakalau bai da uzuri na shari'a a wurin an ba wa alkali daman ya bata auren shi alkali sai ya sake ya raba auren a musulunci alkali na iya raba aure to da aka an ba wa alkali wuka da nama na cewa wannan auren ya kashe shi saboda me saboda yana cutarwa kuma ya ki sallamanta to da aka wannan hukunci na ilahi yana iya hawa kansu Allah ta'ala ya kare mu daga wannan a ka'ida shine a kowane hali kake tare da iyalinka malamai suka ce saboda wannan aya ta 226 a Bakara a kowane hali in dai lafiyan ku kalau ba a bukatar a wuce wata hudu ba a yi mu'amala ta zamantakewa ba ba a bukata a wuce wannan lokacin sai dai akwai dalili na shari'a bai hana wannan kuma a wurin Allah uzuri ne zai zama karɓarɓe amma haka kawai ana zaune shari'a ba ta amince da haka ba sai sa kuma ko tafiya mutum ya yi ba a bukata ya wuce wannan lokacin wata hudu bai dawo ga iyalansa ba sai dai in yana tare da su mafhum tayyib amma in ba a tare ba kuma ba a bukata sannan ba ko sai aka yi duk sai wata hudu a ji a yi mu'amala sau ɗaya ba a'a a yadda kake da haƙƙin idan ka buƙaci iyalinka ta saurare ka wajibi ne idan iyalinka ta buƙace ka kai ne ka saurare ta ba wai sai wata hudun ba ba wai haƙƙin kawai kai ne idan kai magana dole ta ce na'am ba a'a ita ma wajibi ne idan tana da buƙatuwa gare ka ta saurare ta wajibi ne a musulunci kuma wajibi ma za su san wannan mafhum tayyib to da ka sai a kiyaye musamman a yanzu na san matsalar da ke damun maza kowa ya santa ba sai na faɗa ba ko shikenan sai a je a nemi magani din ba haka ba kuma shikenan aran ma ya bude shagon maganin basar aran ma za mu tashi akan aya ta 42 kuma in ya bude shagon sai ba ni manaja ko duka wanda ya zo sai maganin sai na gamsu da ya bayan daya bismillah aran ma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
جزاكم الله خيرا وإذ قالت الملائكة تنا لوكتن دا ملائكة يسي يا مريم يا كي مريم إن الله اصطفاك للين الله يا زعبيك وطهرك كما يطرقك واصطفاك كما يكار زعبنك على نساء العالمين أكن ما تاقب بين دنيا wa'iz tuna kalmar wa'iz din nan ta zo sai mu ce wazkur iz saboda sai a kaddara wazkur sai zama fi'ilul amr da a kaddara shi a wurin ko fa'ilin kuma zama shine me anta iz a lokacin da قالت الملائكه مني magana mai tsawo akan malaika da kuma dalilin da yasa aka ce qalat ya halatta a ce qalal malaikatu ala rabbi ya halatta a ce qalat al malaikatu saboda qa'idan malaman nahwu idan aka samu kalma na jam'u taksir muna da jam'i kaman uku akwai jam'ul muzakkari salim akwai jam'ul muannath salim akwai jam'u taksir in aka samu jam'u taksir wanda shine wanda aka karya surar asalin sa na taksir to aka same shi ya halatta fi'ilin sa ya zama namiji ko mace to da kan alarci kace ja'al malaikatu yayi in kace ja'atil malaikatu yayi saboda jam'u taksir ne mafhum tayyib sai kenan na biyu a qur'ani ana yawan aiki da malaikatu wanda jam'i ne mufradin malaika kuma shine sai me malak shine kwaya daya malakun jam'in sai a ce malaika al malaikatu mafhum tayyib to amma anan wurin malamai suka ce wanda yazo mata shine jibril alaihi salam don haka Allah ta'ala kan yi kiran aiki na al malaikatu jalli amma iya nufin malaika jibril ne shi kadai mafhum tayyib sai ce ya maryamu ya ke maryam kalmar ya harafin nida ne iya daga cikin harufa na girmamawa din za ka kira mutum idan na juya na ce ya ibrahim ya musa ya isa ya fi girmamawa da in ce musa isa ibrahim to da ka shi ake aiki da ya kaza qur'ani yakan yi ne don girmamawa to da ka duk inda ka ga an yi aiki da harfin nida to ana girmama wannan munadi din ne wanda ake kiransa ana girmamawa don haka wannan wata karama ce ake nuna mana na maryam da aka malaika ke addressin ta da cewa ya maryam mafhum tayyib to da ka iz qalat al malaikatu ya maryam ya ke maryam inna allaha safaki allah ya zabe ki an maimaita zabi biyu gare ta inna allaha safaki na farko wa taharaki sai kuma aka ce wa safaki aka maimaita istafa na farko kuma a gaba na nawa a gaba na uku inna allaha safaki wa taharaki wa safaki na farko inna allaha safaki allah ya zabe ki me ake nufi da wannan wannan dalili na maimaitawa na kiran kalmar istafa ya sa malaman mu na qur'ani sun kara wa juna ilimi da yawan gaske akan matsayin maryam wasu daga cikin suka ce kalmar istafa kawai da allah ya nuna ga maryam a fahimtar su shine ita maryam ana daukan ta a matsayin annabiya ce sai akwai masu fahimtar maryam annabiya ce sai sa masaya yawa za ka ga waɗanda suke da fahimta sun fi ishara da maryam sai alaiha salamu musamman ko a karatunmu na warshe wanda aka kira suratu maryam ana kira alaiha salamu to wanda kaga ya kira alaiha salamu masu karkata ne ga cewa a cikin annabawa akwai mace kuma macen nan ita ce maryam sai yake dan dalilin su da kuma dukkan qur'ani kamar da yanga muku garatu da ya gabata kamar darasi na uku a baya ita kadai ce duk qur'ani mace da Allah ya kira sunanta a cikin duk qur'ani babu sunan mace sunan da ake kiranta da shi in banda maryam ai karrama kai iyaka kuma ba ɗaya ko biyu ko uku ba sau 24 Allah ta ara kira sunanta sau 11 ita kadai sau 13 tare da wa tare da danta mafhum sai don haka inna allaha safaki Allah ta'ala ya zabe ki mafhum suka ce wannan shine dalilin na maryam annabiya akwai malaman da ba su da fahimtar haka baya ga wannan suna kara kafa wuta da kalmar istafa ana aiki da ita ne wajen zaben annabawa a rama ba mu ko da misali da qur'ani
na annabawa
na duka na annabawa Allah ga misali inna na annabawa Allah yakan yi aiki da yassafi na annabawa
Allahu yassafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allaha samii'un basir
wannan suratul hajj aya ta 75 Allah ta'ala yace Allahu Allah yassafi kaga kalmar istifa din ne sai Allah yace yassafi yana zaben minan mala'ikat daga cikin mala'iku rusulan manzo kamar mala'ika jibril wa minan nasi ay rusulan a cikin mutane ma akwai manzanni ka suka ce ai a qur'anin Allah ya kira yastafi yace ya zabi wani da kalmar istafa to ana samun annabawa ne ga kuma ɗaya daga cikin hujjojin su Allahu yastafi minan mala'ikati rusulan wa minan nasi idan zaka musu lakabi kuma akwai ayoyin da Allah ya kira istafa ko ba iya dafin manzo ba mu misali a rabba
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
wannan cikin suratu fatir aya ta 32 Allah ta'ala yake summa awrasna alkitaban ladhi nastafaina min ibadina misalin nan yayi sosai Allah yake summa sannan awrasna muka gadar da mai qur'ani gabayin da muka istafaina muka zabe su kaga ai mahaddacin qur'ani a wannan ayar Allah zaban sa yi amma duk mahaddacin qur'ani manzo ne annabi ne to kaga in ka dogara da ayar Allahu yastafi min almalaikati rusulun wa min annas sai mu ce to ai thumma awrathna alkitaba alladhi nastafaina akace ita kalmar ce kuma aka ce an zabi mahaddacin qur'ani kuma shi mahaddacin qur'anin ba annabi bane ba manzo bane ai yanzu ai muna da mahaddacin qur'ani da yawa a duniya akwai wanda ya da awarshi annabi ne akwai wanda ya da awarshi manzo ne akwai shekarun da suka gabata a baya mahaddata qur'ani kadai da muke da su a cikin jihar Borno kadai ya fi da dukkan kasar Saudi Arabia yawa saboda Afirka ba baye bane a qur'ani Afirka ba baye bane in ka dauki ai gwarazan qur'ani da aka yi a duk duniya a wannan karni shekara 100 da muka shaida ai yan Afirka ne
na'am
Sheikh Mustafa Ismail
na'am
Sheikh Mahmoud Khalil Husayn Sheikh Abdul Basit Abdul Samad Sheikh Siddiq Manshawi rahmatullahi alayhim wadannan guda hudu ko uku su ake cewa turakun Qur'ani na wannan karni dukkanin su yan Afirka ne mutanen kasar Misra ne gaba daya kuma Qur'ani ya dade a Afirka Qur'ani ya fi shekara 2000 a Afirka a kanin Borno Qur'ani ya fi shekara 2000 ana karanta shi a kanin Borno ya fi shekara 2000 ana karanta Qur'ani to ai kaje ke da Qur'ani da yawa Allah ya zabe su a Afirka kuma a Afirka ake yin gwani na gwanaye sosai in kana neman gangaren na Qur'ani a Afirka aka fi samun su a duniya in kaje ko Murtaniya da ake ji da su ai mutanen Afirka ne ko baka san haka ba Sudan mutanen Afirka ne duka suna da fice a haddan Qur'ani Najeriya ba baye bane mai iya yiwa a Najeriya ka samu mahaddata Qur'ani da ke Najeriya ba ne tana wata kasa a yanzu a duniya da ta fi mu ba na tana wata kasa da take da adadin mahaddata Qur'ani kamar Najeriya ba na tana ba a kafan nan yanzu ran da muna nan akwai yaron da ya zo shekaran ta Qur'ani dan Afirka ne shekaransa 7 ya samu jinya mai tsanani amma gabanin ya cika shekara 7 haddace Qur'ani kuma haka yana jinya bai da koshin lafiya jinya ta hana shi zama ya hadda kuma shekaransa 7 da haihuwa yana hada shekara 7 haddace Qur'ani a irin waɗannan karabobin sai wuraren mu Afirka shi yasa mu ma wani bangaren muna da alkhairai da yawa kada mu rena mu gode Allah ta'ala a kai to da kaga idan suka dogara da Allah yake inna Allah hasafaki ne da biri to sai mu ce to ai thumma awrathna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina a fatir ayat 32 kaga ai anan mahadata qur'ani mun amince Allah ya zabe su suna da daraja amma wannan bai da su annabawa ko manzanni ba bai ga wannan a cikin kuma akwai magabata da ke da fahimta yanzu Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi yana da fahimtar shi Maryam annabiya ce bai gare shi Abu Ahmad Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi mai tafsirin Qurtubi al-Jami' da kamil Qur'an fahimtar sa Maryam annabiya ce Ibn Hazm Al-Zahiri iya da fahimtar Maryam annabiya ce duk Allah ya mutura ma su fahimtar su Maryam annabiya ce amma akwai malamin da naga ya rubuta littafi qayyim sosai da yayi tanawulin mawdu'i din na ilimi Sheikh Umar Al-Ashkar yayi aiki matuka da gaske akai ya sa littafin suna Ar-Rusul War-Risalat Ar-Rusul War-Risalat yayi tanawulin mawdu'i din da hujjoji da yawa na cewa Maryam ba annabiya bace daga cikin dai hujja kan na cinye mana lokaci shine cewa a lafazin Qur'ani babu inda Allah yayi ishara ya aiko mace a matsayin annabiya sai dai maza ara maza kai ba mu koda misali da yawa
wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا إذا ما تجد سورة الأنبياء آية بقي الله تعالى يقول وما أرسلنا قبلك illa rijalan annabi ba mu aiko wani mutum gabaninka a matsayin manzo ba illa rijalan sai mazaje ba mu aiko mata ba kaga anan Allah yace ya ba wa annabi labari ba mu aiko wani gaba gare ka a matsayin annabi ko manzo ba sai me sai mazaje ba mata muna kuma yin wahayi zuwa gare su fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma'abota ambato ma'abota ilimi in ba ku sani ba ko kuma وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وأنا ذي ذا مسكين سورة يونس يوسف آية دليلة ترى قاقا سيسي وما أرسلنا من قبلك أنا نتنجي وما أرسلنا قبلك أولا آية يقول أبي خجة شكايته نتي ومن ظنيد الله يتلو مزاني وأنا بي زما كسنسي كما تابا دليلي نفرقو شيني سو مزان دا أكا أيكو waye haife su mata ne suka haife su annaba wanda Allah ta'ala ya turo in ka tara annabi Adam a matsayin annabi duk sauran ba su da iyaye daraja na danki yana komawa zuwa gare ki ko baya komawa idan yau kana da wata ni'ima iyayenka na raye mai iyayewa suna tinkaho da ni'imar fiye da kai saboda me saboda Bahaushe yace wai kunne baya wuce kai duk yadda ake kana daukar su a matsayin iyaye ne kisa hatta annabawan da iyayensu ba su musulunta ba annabawan ba su wanaganta su ba sun girmama su sun karrama su sun mutunta su na biyu yanayin halittar mace kuma na biyu annabawan da Allah ya turo in banda ɗaya ko biyu da kake iya togewa dukkanin suna da iyalai a gida to da kake dan iyalan suna cikin wani bangaren taimakawa annabawa da manzannin Allah wajen isar da sako na uku kuma maganar da shi ya faɗa shi Sheikh Umar Al-Ashkar a Ar-Rusul War-Risalat musamman shafi na 84 da kuma shafi na 85 yayi bayanin dalilan da yasa yanayin halittar namiji shi ya dace da annabta ba mata ba na farko yace yanayin aiki na annabta ba wai aiki ne na mulki ba aiki ne na yiwa al'umma hidima duk annabin da Allah ya zaha ga hidimar ne a gabansa ba wai a ce shi wani bane to da ka hidima ce yanayin halittar namiji shi ya dace da wannan wahala da shiga gumurzu da halin kakani kayi wajen yi wa al'umma hidima da kiran su zuwa ga addinin Allah din annaba kuna tashi su tafiyan wata ɗaya biyu a cikin sahara a jeje ya dace mace ta yi wannan wahala fiyayyen halitta ya tashi akan hidimar addini daga Makka zuwa Madina da kafa ka duba sahara da duwatsun nan kuma a ɓoye yake tafiya saboda abokan gaba na bin su a baya idan tafiya ta kama shi da iyalansa sai ya nemi kaman doki sai a rika dora matan a kai shi na tafiya da kafa yana jin su kaga kenan tun a lokacin nan su mata za su a kula da su a mutunta su amma wahala da jin fama da wahalhalu da shiga gumurzu da zafin rana wannan na ɗa ne namiji ba na mace ba ce ita mace ana kula da ita ne ana kaltarinta ne a mutunta ta to idan aka ba wace annabta aka ce ta tashi daga Makka zuwa Madina da kafa kaga har ta da aiki na ɗaya na biyu ya ce hidima ta annabta tana sa mutum ya keɓanta da mutane ya yi da'awa shi kadai ya yi da'awa a keɓance ya yi da'awa a bayyane idan mace annabi ne zai yi ma'ana ta keɓantuwa da namiji ne tana masa da'awa zuwa gare shi yace kaga wannan bai dace da nayin ta ba. Na uku, namiji zai iya zauna shi har karshen rayuwarsa bai misin sallah ba, kullun yana yin sallah, amma mata suna da larura da ke hana su yin sallah, da ke hana su ibada, kuma yakan canja psychologinsu. Wata tana cikin halin rashin tsarki, tana yawan fushi, wata yawan fada, wata kuma idan tana cikin rashin tsarkin tana shiga cikin halin jinya da damuwa da shiru. Ba ta ko iya magana, shiru kawai take yi. Mai gidan daga ya gani zai gane wanta da shiru take. To in annabi ya ce za ta yi da da'awar da aka ba ta, kaga an samu jarrabawa. In annabi ya ce annabawa suna jagorancin sallah, in mace ce kuma sai aka ce tana cikin halin jarrabawa ba ta sallah, yaya za a yi? Ko kuma lokacin fita ya yi kuma aka ce tana da juna biyu, ta kusa sauka. Kaga duka wannan zai zama mai zai taɓa hidimar da aka wajabta ta yi. Sai sa su mata ƴan a kula da su ne, a yi tantalin su ne, a kyautata musu. Sai sa Allah ta'ala bai sa a cikinsu da aiki ne na wahala na annabta, na shiga gwagwarmaya, fita filin daga da makamantansu. Sai aka duba namiji ne yanayin halittansu ya dace da wannan. Sai Allah ta'ala ya raba mana aiki, wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'yakum la shatta, cikin suratul layl aya ta 3-4. Kaga ya halitta maza da mata, sai ce inna sa'yakum la shatta, wallahi ayyukanku daban-daban. To haka yanayin wahalan aikin annabta da gwagwarmaya da ke cikinsa ya dace da ɗa namiji ne, bai dace da kyamata da ya dace a tantalinta, a kula da ita, a kyautata mata ba. In ka ga wani mutum ya zo shi yana gyaran mota, zai zo ƙarƙashin tirela, ka gan shi a cikin baƙin mai, ya shiga ƙarƙashin mota yana gyara, ka ga kayansa, idan ka gamu da shi da wannan kayan a masallaci, ba ka sha'awar ka haɗa sahu da shi don zai ɓata maka kayanka. In ka gan shi a wurin da ba ka tsammani, sai ka ɗauka mahaukaci ne, kuma wallahi lafiyar baƙala halal yake nema. Me yiwa ka je ka samu matarsa a gida fari sol gidan, ɗakin ka fari sol da AC, ka zo ƙasa ka ga fridge kowane kayan marmari a ciki, idan ka ganta sai ka ɗauka sarauniya ce, sai ka ɗauka sarauniya ne a Saudi Arabia. Amma ga mijinta wahalar da yake sha, don ya bata me, ya bata wannan kulawa. Ka ga mutum a kasuwa yana dako a kansa, amma sai ka zo gidansa sai ka ga ya mata ɗinki, tana ɗakinta da fanka, tana nan tana hutawa a cikinta. Shi idan ka ganshi da kayan jakon an yi fati kata-kata, in za ka ganshi a wani sai ka bada hanya ka ɗauka mahaukaci ne, amma wallahi ba hauka ba ne, kayan neman halal ne. Ai aikin bai dace da mace ba. Yanzu mace ya dace ta ɗauki buhu mai kwano 100 a kanta, wannan duk inda ka ga an yi lodin masara manyan buhu kwano 80-90-100 sai ga maza ne ke yi, bai dace da mace ba. To yanayin jikin namiji shi ya dace da wannan sana'a din, saboda jiki ne na wahala, amma jikin mata jiki ne na mulki. Shi yasa addini yake na a kula da su, a karrama su. Yanzu ko aran momi da kuke gani a nan, in kun ga yadda suke kula da iyalansu da kayan sawa, wallahi sai ka ɗauka aran nan wani babban mutum ne a duniya, amma wallahi sanin ayoyin ne kawai da kula da su. Sai ka shiga ko'ina ka yi ta al'imani don ka yi mai don ka rufa mata asiri. Don haka inna Allah astafaki wa tahharaki, istafakin nan malamai suka ce shi ne zaɓen da Allah ta'ala ya mata na haihuwan annabi Isa alayhi salam, saboda daraja ce mai girma gare ta, ta haifi annabi daga cikin ulul azmi minar rusul, cikin annabawa biyar da ke da first class daraja a wurin Allah. Sai kuma wasaharaki, Allah ta'ala ya tsarkake ki. Tsarkakewa, wannan su ne ayoyin da Allah ta'ala ya mana bayani akan al'amarin Maryam a cikin suratu Maryam, wanda ita ce kuma Allah ya bata sura sukutun da guda a ina na a cikin Qur'ani. Suratu Maryam sunanta ne. Sannan suratu Ali Imran, wane ne Ali Imran? Kaga ai daraja ne kuma a cikin da muke. To ajuka kaga ya shiga cikin mai ɗaukaka da Allah ta'ala ya mata, ita ta haifi annabi Isa. In ka duba ayoyin daga wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahlika makanan sharqiyya zuwa ƙarshen kisan daga aya ta 16 a cikin suratu Maryam, za ka ga irin abubuwan da Allah ta'ala ya mata na nuna tsarki gare ta, na cewa ita ba ta mu'amala da maza ma, kamar yadda za mu karanta a gaba insha Allah ta'ala. Za mu ƙara bayani a kai wastafaki, kuma ya ƙara zaɓanki. Ya ƙara me? Zaɓanki. Zaɓa na biyu malamai suka ce sune irin abubuwa da Allah ta'ala ya mata a zamaninta na ɗaukaka ta da yayi wajen gaskiyarta, wanda Qur'ani ya tabbatar da gaskiyarta ta wa saddaqat bi kalimati wa kutubihi wa kanat min al-qanitina wa maryama ibnat imran allati. Kaga anan wannan gaskiyar da Allah ya tabbatar a suratul tahrim aya ta 12 kenan, ta karshe ma kenan. To kaga anan iya cikin kalmar wasafa ki shine da dabi'u na kwarai, tana da gaskiya, tana da takawa, tana da kankan da kanta, shine wasafa ki na biyu ala nisa'il alamin akan matan duniya gaba daya. Akwai matan da nasu yace Allah ya zabe su, manzo Allah yace kamula minar rijali kafir wa lam yakmul minan nisa illa thalath wa fi riwayatin illa arba'a. Ga hadisi na Muslim, hadisi na 2231 da yake cewa a cikin mata ba wanda suka kammala, a cikin maza da yawa suna da kamala, suna da completeness, amma a mata babu wanda suke da completeness, ba wanda suke da cikakkiyar kamala da kololuwar daraja sai guda uku. Na farko daga cikinsu ita ce Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati, muna cikin kissata kuma akwai da yawa a gaba ba sai na bata lokaci akai ba. Na biyu akwai nana Khadija radiyallahu anha, jimbiyar farko a gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dauke shi a matsayin jagora mai amana akan kasuwancinta, wanda da dukiyarta aka fara gina addinin musulunci a cikin wannan al'umma da wanda fiyayyen halitta har bayan rasuwarta baya manta da kawayenta, ko ganin kawayen ya zaka ga jikin sa ya nuna da gaggawa kawayen nana Khadija radiyallahu anha, yana kamba mata, yana mutunta ta, ta nuna masa yawantaka, ta taimake shi da dukiya, ta nuna masa kauna, ta ji tana kaunarsa, ta sa ta wata ta isar da maganar zuwa ga maza a gaya masa na kaunarsa, kuma ta zo ta suka yi aure, kuma ta sallaba masa komai nata, sannan kuma da ita ne Allah ta'ala ya bata ya bashi haihuwan ƴaƴa. Ita ta haifi nana Fatima, iya da ɗa wanda ake kiransa As-Sahir wato Abdullahi ta haifa, sannan sai waye ɗansa kuma Al-Qasim, sai kuma wa Ruqayya, sai Ummu Kulthum, akwai Zainab, ɗa ɗaya ne ba nata ba, shine wa shine Ibrahim, shi kaɗai ne ba ɗanta ba, ƴaƴa bakwai da ya haifa, shi da duka nata ne, tare da yana tambama mana da Aisha yana cewa wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadlu sarid ala sa'irin sahab, ita ma yana tambama ta. Amma matsayin na Khadija, ganin sabaka da take da shi ta rigayi kowa, to a musulunci ana girmama waɗanda suka rigayi saura a harka, yasa dukkan aikin alkhairi za ka ga ba ma mantawa da malamanmu magabata, ko da Allah ya nuna mana kuskurensu ba ma bakar magana, saboda aikin alkhairin da suka yi shine yanzu ake ginawa a kansa, inda ba su yi juriya a wancan karan ba, da wakilin addinin bai so inda muke ba, irin su Shehu Usman Danfodiyo Allah ya ji kansu da suka jaddada addinin musulunci, har waɗanda suka biyo baya duka muna ga girmansu, kuma muna karrama su, muna musu addu'a ta alkhairi, ko da ku akwai sabanin fahimta tsakani, saboda alkhairansu ya yi wa kurakuransu bintin kau. Duk mutumin da kaga yana aikin alkhairi baya respectin na gabarci a harkar, to ka binciki manufarsa ba ta da kyau. Yana da matukar wahala mai aikin alkhairi baya karrama da kambama wanda suka rigaye shi. Saboda me? Saboda wanda suka fara abu a farko sun fi shan wahala. Akwai lokacin da a kafar nan gidan za a je wa'azi, filin wa'azi ana zuwa a buɗe wuta da harbi. Amma magabata haka suka zauna, suka ci gaba da karantarwa, yanzu har ya zama cikin taimakon Allah wa'azin ma kansa ake yi, kaunarsa ake yi, har mutum da kansa ma zai je yana sauraro, kowa zai zo ya zauna nan baya tunanin wani tsangwama, kuma zai ji wa'azi ya tashi ya tafi. Saboda me? Saboda lokaci ya canja, kuma waɗanda suke masu mulki sun gane shi wa'azi zaman lafiya yake kawowa in an yi shi akan manhajin magabata ba tashin hankali ba. Shi ba abun da ke gyara al'umma duk duniya irin addini. Yanzu a nan in ba dan wa'azi ba, wallahi da a nan akwai wani ɗan daba, akwai wani ɗan kalare, akwai wani ɗan ɗaukan amarya, Allah ya kiyaye, da akwai wani ɗan fashi. Amma yanzu duk menene ya lallanka tsaran mu'mina ka gan shi a nizo a nan wurin, wallahi wa'azi ne. Allah ya ji kan malam Abba Aziz yace wallahi in fa ba wai dan ayoyi da hadisai ba, yace da wasu ɗan duniyan mun fiske duniyanci. Yace inda duniyancin halal ne, ai wani shaidanin sai zai zo a maka darasi, kuma in yazo sai ya gane shi yanzu a nursery yake da mai primary school ba amma me ya hana ustazai duniyanci da shedanci saboda Allah ya haramta inda halal ne ai wallahi wasu ustazan da sai ka sun ga makan da ake duniyanci Allah sai kare na kanka yasa idan ustaz ya waye ko rayuwar aure sun iya wata ran kusa a ran bai muku darasi in ya muku darasi za ku shafa baki ku daina ganin ustazan nan haka haka wasun su Allah ya rufa asiri na uku kuma annabi yake sai kuma wanda Allah ya zaba sai Asiya imra'atu fir'aun ita ma Allah ta'ala ya zabe ta mu duba yadda Allah ta'ala ya gida mata hatta gida aljanna tun bata bar duniya ba babu misali na
وضرب الله مثل وضرب الله مثل
نعم
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
wannan cikin suratul tahrim aya ta 11 to ai bayan wannan aya ce ma wa maryam ibnati imran allati ahsanat ko muhallu shahid kage ne asiya ma karfir auna ne allahu akbar shiriya sai allah a gidan fir'auna aka samu matar sa mai imani iz qalat ana mata azaba ta da imani da allah kuma take ce rabbi bil indaka baitan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كوي تتي الله جنا من جنا أسكن الجنة ابن أبطسي تنا فلاك نونا ما تجلن تأسكن الجنة أما كما أجلن فرعون تكي شيني حكى الله يكي في شرع رايين يلقى شكم ما تتكي أي كافر شن فرعون أي أكافر شن ما شيني أوريجنال كافر شن وول كلاس كافر شن da kafirin yan bin da kafircin kuma zai ta'awuzu billahi amma kuma da gaske yake saboda ya san abin ya fi karfin sa amma ya shi ya sai yace wastafaki ala nisa'il alamin wannan ya tabbata a sunna waɗannan matan Allah ta'ala zaban su yayi shi yasa za ka ga ita nana Maryam Asiya imra'atu fir'aun Maryam waɗannan na daban ne haka da bayan wannan zangon matan fiyayyen halitta duka wannan na daban ne a wurin mu duk matan fiyayyen halitta mutanen kwarai ne suna da albarka ba ma zargin kowace ba zai kai ba annabi kuma kace matansa kuma ɗan duniya bane ba ta ba haka ba akwai cuka da warwara to haka duka matan fiyayyen halitta a wurin mu waɗannan ummatul mu'minina ne duka mu iyayen mu ne kuma insha Allah ta'ala da nassi na hadisi nassi na qur'ani su ma ɗan aljanna ne na'am
يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
يا مريم يا كينانا مريم اقنطي كي دوما وجنبين الله لربك زواج بحل سنك واسجدي كي يسجد واركعي كي ركوعي مع الراكعين تارد ما تركوا يقول كي صلى تارد ما فين صلى يا مريم أنما في حرف النداء كما منادي هي تكن قال ثبت الدجر ما تدى الله تعالى يي يا مريم يا كي مريم يا مريم كنتي كلمر يا مريم كنتي دقى كلمر كنتني كنت أنا ولن شيني الدوام على طاعة الله شيني دوما وجنبين الله بمعنى ki dawwama a wurin bin Allah in zaki bi Allah ki dawwama to mu ma kuma haka aka umurce mu idan muna bautan Allah mu yi me mu dawwama akan yin sa'ara makenan zaka kawo aya
hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin
hafizu ala salawati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بقرة كنان آية تدريبية لثلاثين دا تقوى نعم يا مريم كنتي ya kena na Maryam ki da wamo dukkan Allah kaga mu ma sai Allah yace mana hafizu ala salawati ku kiyaye me sallolin ku hafizu ala salawati was salatil wusta da kuma salatil wusta me yake nufi da wusta shine zababbiyar sallah a magana mafi inganci tace sallar la asar ita ce zababbiyar sallah dan a sunna idan ka rasa sallar la asar a lokacin ta har ya fita to asarar da kai shine zama kamar asarar duk dukiyar da ka mallaka a duniya da dukkan matanka da dukkan yayanka a wuri ɗaya komai da komai a duniya sai a kona su shine kwatankwacin asarar da kai bisa ga karantar wafiyayyen halitta salasalar duk abin da ka mallaka a duniya a maka haka asarar karama ta jama'a mutum bai yi tawakkali ba sai haukaci a ce duk matanka da ƴaƴanka ai gara ma dukiya da sauki amma ƴaƴanka duka a ce an kona su ai sai ka hauka an baka da tawakkali to wannan shine kwatankwacin rasa sallar la'asar sai ka ce hafizu ala salawati was salatil wusta ita ba kana cikin kuma salawatin saboda an yi itinaf itinaf shine zikirul khas ba'da al'am kuma wa qumu lillahi qanitina ku tsaya zuwa ga Allah to ita kalmar da aka ce ya maryamu kunusi ita ce aka gaya mana kuma wa qumu lillahi qanitina ku tsaya zuwa ga Allah kuna masu wannan kunuti din kuna masu ne kunuti ga Allah shine in kun tsaya bautan Allah ku dawwama wajen consistency na ibada na biyu da kuma khushu'i da takawa da mai da dukkan al'aburan ku zuwa ga Allah lokacin da kuke yin sallah akwai dai daga cikin magabata da yake yin sallah cikin tabi'ai bari ka kisa sa ta kai ta saboda karancin lokaci ya samu da ciwo a yatsa ciwon yayi tsanani ciwon a yanzu a kwatanta shi da ciwon kakkare ne amma ciwon in ba a kire yatsar ba zai shiga duka jikinsa akai akai a yanki yatsar kiyarta sai waɗanda suke kusa da shi suka ce suna neman izinin iyalinsa idan yana bacci za a shigo gidansa sai a yanke yatsar sai ta ce a'a ai baccinsa baya nauyi duk inda ka wulga a kansa zai kira sunan Allah ko subhanallah ko alhamdulillah ko Allahu akbar ko zai juye ce la ilaha illallah sai yayi zikiri ko a cikin bacci ne baccin baya da nauyi ta ce abinda kake fahimta a yadda ta san halinsa saboda abinda na faɗa iyalai sun san halin kowa abinda ka sani na halinsa in ana son yanke sallar a bari idan yanin su yana sallah to sai a zo a yanke haka kuma ya tashi yana yin sallah a dare yana bautan Allah haka zo aka samu hannun aka yanke yatsar bai kula ba sai bayan yayi sallah ba ya gane an cire yatsar saboda duk hankalinsa ya bar duniya ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah to in ka kaddara kana sallah ba yanke yatsa ba kunama ta harbe ka to ba haka ba kenkaso ya shiga rigarka kocin naka ya cije ka a cinyarka ko kuma ma kar ma a cije kawai ka dangare ya shiga wandonka ai wanda zai iya kammala wannan sallah da ka dangare a wando wani ya ce a bar kyankyasa to kyankyasa ka datan masu daure za su san yawa za a iya dan cijewa ne haka cijewa sosai amma harbin kunama wanda zai iya kammala sallar ma kaɗan ne kuma a ce ba fa wai ka jure ba ka san ya faru ba ne fa ba fa ka jure ba gaba ɗaya al'amarinka ya koma ga Allah to the extent ba ka ma san abin ya faru ba san da kai sallar ka gane a to me ya faru Allahu akbar kuma ya maryamu qunuti li rabbiki la dinna ana kira salamu takhfif min lil istifat wa tuki qunuti naki da goma da meda al'amuran ki ga Allah gaba daya shi Allah kadai banda dan adam wasjudi ki sujada warkai ki ruku'i ma arrakiina tare da masu ruku'i ai sallima al musallin ki sallah tare da masu yin sallah mu kuma ce wa qumu lillahi qanitina za mu tashi akan zalika min anba'il ghaib kan aya ne amma kuma za mu yi kwanan bayan jeji amma ba mu iso gari ba dan ayar da alaka da bayan muna fatan insha Allah ta'ala mu tashi akai Allah ta'ala ya samu wani lafiya ana tunatar da ni akwai tasbiri na iyaye mata da ake yi ina da wasu ayyuka a gabana da zai wahala ne iyawa na fara gobe sai dai an rama insha Allah zai iya farawa karfe nawa a zo zuwa 11 da rabi insha Allah ina ga aran ma zai iya fara amma dai zan yi kokari idan dama ta samu ina samu wata sura ko da ba mai tsawo ba sai mu yi tafsirin da iyaye mata da kuma in mun tashi yayi mu iya yi wa kamar yadda aka bukata a baya a iya yi ko da harshen turanci ga wanda za su iya bi online saboda ba na san darasin ya takai ta kadai ga Hausawa ko ga masu jin Hausa yana da kyau mu yi kokari mu ga mun isar da sako zuwa ga sauran yan uwa zaka aran ma zai zauna a shiri duk lokacin da bana nan shi zai darasin mata ranar asabar da ranar lahadi daga karfe 11 da rabi na rana zuwa 12 da rabi na rana insha Allah ta'ala za a tashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid